kasa miya da alkhairi karbiya da zamba
Masauraro sallama a gare ku barkanku da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tunda ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin madalla to a cikin shirin namu na wannan mako zamu yi nazari ne akan me ake nufi da manhaja ko na'ura mai kwakwalwa ta ChatGPT alfanu da illolin da ke tattare da mu'amalar matasa da ita a didi lokacin da take ƙara samun karbuwa a Najeriya da wasu ƙasashen duniya duk da cewa masanana ta nuna fargaba ga yadda kirkiro da ire-iren wannan manhaja ko na'ura ka iya shafar tarbiyyar yin karatu da bincike mai zurfi da basira tsakanin matasa da ke amfani da ita a watan Nuwamba shekarar 2022 ne kamfanin sarrafa na'urori masu kwakwalwa na OpenAI ya sanar da kirkiro da kuma sakin manhajar ChatGPT wanda tuni mutane daga fannonin rayuwa daban-daban suka yi ta tafka muhawara akan yadda manhajar za ta amfana al'umma baya ga batun illolin da za ta iya jawo kamar yin sanadiyar rasa ayyukan yi tsakanin matasa a duk inda ake amfani da ita a fadin duniya yanzu bari mu sada ku da Dr. Amir Lukman matashi kuma kwararre a fannin mu'amala da kafofin sada zumunta kuma wanda yayi ta amfani da manhajar ChatGPT tun bayan kirkiro ta a watan Nuwamba shekarar 2022 dan gano alfanu da illolin amfani da ita
ChatGPT wata na'ura ne mai kwakwalwa wanda ke amfani da abu da ke cewa artificial intelligence a turanci ya baka amsan tambayan da kai mashi da yawan mutane professionals suna amfani da wa'annan manhaja wajen bincike da wato rubutu da kuma sauran ayyuka na yau da kullun da ake yi musamman mutane irin marubuta wannan manhaja ya zo musu da wato da abin dadi sun same shi cikin sauki suna amfani da shi wajen sauƙaƙe rubutu da kuma wanda suke kamar rubutu na harkar kasuwanci ko kuma wanda ake cewa content creators a turance to wannan manhajar ya zo musu da wato abu na alkhairi sosai ba ma su kadai ba har da programmers da irin kaman waɗanda suke malamai a makarantu zaka ga malami in zai je class kamar yana da abin da yake so shirya ga su da to ChatGPT zai taimaka mishi wajen hada bayanan da zai je ya karanta da dalibai kuma sauransu musamman madalibai kuma da suke ma research duk wannan manhaja ya taimaka wajen ba su bayanai bayan su har mutane da yake ga suna neman ba za su yi magana da shi to da shike an shirya wannan manhaja kaman zaka ga kaman dan adam ke magana da kai to zaki ga wasu sukan yi hira ma da wa'annan manhaja din ba su da wanda za su hira da kuma zai ba su amsoshi da zaki ga sun gamsu da shi to gaskiya yana da amfani shi sosai in kika duba ya sauƙaƙe wa mutum wahalar da ta ji wani wuri ka tambaya abu ko ka kashe kuɗi sosai wajen hada bayanai to wannan ya taimaka maka da zaka samu bayananka cikin sauki ba tare da kashe kuɗi mai yawa ba baicin haka ya wato rage maka lokacin da zaka bata wajen hada bayanai dan kila bayanan da ChatGPT zai hada ma a lokaci daya to kila sai ya dauke ka kaman irin maybe ko wata kafin ka hada to bayan wannan ya taimaka wa kamfaninnuka wajen ganin sun gamsar da customers su wannan manhaja ta ChatGPT ya taimaka musu sosai
a game da illolin yin amfani da ChatGPT Dr. Amir Lukman yayi karin bayani
yana da wato nashi illolin kuma idan kika duba ChatGPT yana da matsala musamman abubuwan da yake badawa a kodin shi ba lalle ne zama daidai ba kuma masu research ba za su iya kawo wa su ai wannan bayanin mun dauko shi ne a ChatGPT kamar inda ake a ce ana yin citation in kana project ko research ka sannan kuma ana zargin cewa wannan zai rage mutane yawan tunani da fikira na kirkirar yin abu saboda za su zama kawai ba za su yi tunani nasu na karan kansu ba tunda sun san akwai wata na'ura da zai musu wannan tunanin ya ba su ansa na abin da suke nema so ba zai sa su su hazaka su yi wannan tunanin ba babban illa kuma zai sa mutane yawa su rasa ayyukan yin su yanzu misali wanda zaki samu da kamfani sai kai musu content za su iya promotion din su wato tallata abubuwan su a internet da sauransu to yanzu duk za su iya yi da ChatGPT ba tare da wahala ba kinga wanda yake content creator ne ya rasa aikin sa wanda suke rubuce-rubuce a fanni daban-daban zai sa su ma su rasa ayyukan su wanda kuma ana tunanin a gaba har ma irin kaman aikin irin na jarida duk ChatGPT shi ma zai iya ba yan jarida dama su rasa aikin su
shi ma kwararren likita dan asalin Najeriya mazaunin garin Manchester na kasar Ingila wanda yayi nazari akan yanayin amfani da manhajar ChatGPT tun bayan fitowar ta Dr. Suleiman Zakariya yayi bayani akan fahimtar sa da dandalin
ita manhajar ChatGPT basiran wucin gadi wato AI kenan an kaddamar da ita ne a shekara 2022 wurin tallafawa musamman ma dalibai da nemo watan kafofin labarai da aka ba su aiki a makarantu. To ina ganin abu ne mai tasiri, sannan kuma yana da amfani mutuka wurin taimakawa nemo labarai a yanar gizo, wato ta shafin internet kenan, wurin yin irin wannan ayyukan makaranta a gurguje. Sannan kuma yana taimakawa ga masu rubuce-rubuce, wato rubuta essay da sauransu ko articles. Makasudi ma ana ganin kaman tazo canja yanda ake samo labarai a shafin yanar gizo, saboda ƙwararru a fannin harkan ilimi da bincike da sauransu, har likitoci da sauran 'yan jarida sun yaba matuƙa ga wannan na'ura mai kwakwalwa, saboda tana da amfani a wurin sauƙaƙa ayyuka na mutane. Saboda yanzu haka ma akwai mawaƙa da na sani da suke amfani da wannan na'ura wurin haɗa waƙoƙi, ko da yake ba za su yi amfani da shi kai tsaye ba, suna zuwa su ɗan gyara, sannan kuma sai su saka nasu sai su ci gaba da amfani da shi.
Masana dai sun bayyana cewa kusan duk abin da aka kirkiro dake da alfanu, ko shakka babu, ba za a rasa wasu illoli dake tattare da yin amfani da shi ba. Inda fitacciya mai wallafa tatsuniya a kafofin sada zumunta Zainab Muhammad, da aka fi sani da Voice of Anani a social media, ma ta yi misali akan yanayin amfani da manhajar ChatGPT.
To kamar yadda mutane ke yawan faɗa, kuma yana da amfani da kuma rashin amfanin sa. Shi dai wannan na'ura na ChatGPT, kamar yadda na fahimta, ana amfani ne da shi wajen yin bincike. Saboda haka ni ina ganin ɗalibai za su iya amfani da shi wajen sauƙaƙa binciken su ba tare da sun dogara gaba ɗaya akan na'urar ba. Misali, an ce kai rubutu akan adabi, kar ka dogara 100% akan na'urar yayin maka rubutun, sannan ka kwafa ka je ka bawa malami. Hakan ba daidai bane. A maimakon haka, kana iya bawa na'urar umarnin ya nemo maka ƙarin bayani akan adabi, sai ka nutsu ka karanta amsar da ya baka, ka tabbatar da sahihancin amsar, sannan sai ka nemo wasu ƙarin bayanan daga littattafan magabata akan adabi, sannan sai ka bada amsar ka daga abin da ka fahimta daga binciken da kai. Kaga kenan kai aikin da aka saka, sannan kuma ka ƙari da ilimi akan adabi, wanda damun manufar malamin kenan, so yake ka samu ƙarin ilimi akan maudu'in. A takaice dai, kana iya amfani da na'urar wajen samun ƙarin ilimi, amma in ka yi shi ta hanyar da ya dace. In ba haka ba, yana iya lalata kwakwalwar ɗalibi, ko kuma in ce ya illata ɗaliban ta hanyar daƙile ƙoƙarin sa ya kasance ya dogara 100%. Hakan kuma bai dace ba, dan ba dole ne amsar da wannan na'urar ya baka ya kasance daidai a koda yaushe ba.
Rahotanni da sun yi nuni da cewa dandalin ChatGPT ya dogara ne akan tsarin sarrafa kai da kai na Generative Pre-trained Transformer, kuma an daidaita shi sosai ta hanyar canja wurin koyo don aikace-aikacen tattaunawa ta amfani da dabaru na ilmantarwa da karfafawa ga matasa. To masu sauraro, ga baki ɗaya kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
Kyar kayan ba ta nan ba ta sake ba, me yasa alƙur'ani ba kyar.